Sashin Hausa da muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5. Da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da domar da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si na kasar Ghana. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku yau Litinin 26 ga watan Maris na shekarar 2018. Ibrahim Kalamu si Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai suru da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobara da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin Kemerovo na yankin Siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64. ‘Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taɓa zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa, ta shaidawa a shirin 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunƙurin faɗar labarinta. Fiye da 'yan mata 100 da ƙungiyar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu.
To kada labaran kenan, za a ji cewa mutane akalla hudu sun mutu a zaben ƴan majalisa a kasar Kamaru.
Gwamnati ya saka ba yawo ba, ko mutanen coci ma ba su je ba jiya.
Za a ji cewa ƴan jarida na ganin an saba doka wajen rufe wani gidan jarida a jamhuriyar Niger saboda
doka cha ta yi idan an wallafa labari ma na ƙarya ko an yi zagi ko an yi shiri hukumar sadarwa wanda ake cewa CSA ita ce ke da incin ta tuntubi wannan gidan radio ko na television.
Za kuma a ji cewa ƴan Boko Haram sun kai hari da daren Asabar a Kwanduga na jihar Borno, amma ƴan bindigar sun ruga. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin sana ilimi garkuwar ɗan Adam. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin kuma saurare, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Ma'aikatar ayyukan gaggawa ta Rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobara da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin Kemerovo na yankin Siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64. Gobarar ta tashi ne a jiya Lahadi a wannan kasuwar mai hawa hudu mai suna Winter Cherry a garin Kemerovo, amma sai a yau Litinin ne 'yan kwana-kwana suka samu nasarar kashe wutar. Jami'ai sun ce ko bayan waɗanda suka mutu har ila yau wutar ta raunana mutane da dama. Da yawa daga cikin waɗanda gobarar ta shafa yara ne ƙanana. Har yanzu dai ba a san musabbabin gobarar ba. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta bayyana shirin korar jami'an binciken sirri 'yan asalin ƙasar Rasha da yawa daga ƙasarta, a mai da martani kan harin da aka kaiwa wani tsohon ɗan leƙen asirin Rasha da ke zaune a Birtaniya. Jami'an fadar shugaban Amurka ta White House ne suka ba da wannan sanarwar a yau Litinin, bayan da aka dora wa Moscow alhakin harin. An sami tsohon jami'in leƙen asiri Sergei Skripal da 'yar shi Yulia Asume a wani wajen shakatawa a garin Salisbury da ke Ingila, inda daga nan aka garzaya da su asibiti kuma suka ci gaba da kasancewa a cikin mawuyacin hali. Rasha dai ta musanta zargin da ake mata na hannu a cikin lamarin, kuma ita ma ta koro jami'an diflomasiyyar Birtaniya da dama daga Moscow, daidai yawan waɗanda Ingila ta kora 'yan Rasha. 'Yar wasan sinima ta Amurka da ake kira da lakabin Stormy Daniels, wacce ke ikirarin ta taɓa zama budurwar Donald Trump kafin a zaɓe shi shugaban ƙasa, ta shaidawa shirin 60 Minutes na tashar talabijin ta CBS cewa an yi mata barazanar tsoratar da ita a lokacin da ta yi yunƙurin faɗar labarinta, kuma ta karɓi kuɗaɗen rufa-rufa masu tsoka daga lauyan shi Trump ɗin domin tana tsoron abin da zai sami iyalinta. Stormy Daniels, wacce asalin sunanta shine Stephanie Clifford, ta bayyana a jiya Lahadi a zaman hirar da aka dade ana jira cewa tana kan hanyar zuwa wajen motsa jiki ita da 'yarta a lokacin da wani da bata san kowa ne ba yazo ya same ta. Ta shaidawa dan jarida Anderson Cooper cewa wannan mutum ya zo ya same ni ya ce ki rabu da Trump, ki manta da labarin. Sai ya koma ba ya kalli yarinya ta ya ce wannan kyakkyawar yarinya ce, ba zai yi dadi ba idan wani abu ya samu mahaifiyarta. Daga nan sai ya bar wajen. Lamarin da ya faru a wani wajen ajiye motoci a Las Vegas a shekarar 2011 ya faru ne jim kaɗan bayan da ta yi ƙoƙarin siyar da labarin ta ga wata jaridar tsegumi. Ta ce lamarin ya tsorata ta mutuƙa. Dalilin da ya sa ta ga kamar karɓar kuɗi har dalar Amurka 130,000 daga lauyan Trump Michael Cohen shi ne ya kamace ta. Tuni dai shi lauyan na Trump Cohen ya musanta cewa an yi wa Daniels wata barazana, kuma ya ƙi karɓar gayyatar da masu shirya shirin na 60 Minutes suka yi mishi na ya zo shi ma ya gabatar da nasa bayanin. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da 'yan mata 100 da kungiyar ta'addar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu. Kungiyar ta sace 'yan matan ne daga ƙauyen Dabci a watan Fabrairun da ta gabata, bayan da aka sako su a ranar Laraba da kuma wata gajeruwar haduwar gaggawa mai cike da ban tausayi da suka yi da iyayensu. 'Yan makarantar sun kwashe kwanaki uku a babban birnin kasar wato Abuja, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yaran suna cikin ɗalibai 111 da aka sace a watan da ya gabata, wanda a cikin su 5 suka rasu. Sai dai har yanzu akwai wata yarinya ɗaya mai suna Liya Sharibu da ta rage a hannun 'yan Boko Haram ɗin, domin ita Kirista ce kuma ta ƙi amincewa ta Musulunta. A ranar Juma'a ce shugaba Buhari ya tabbatar da cewa zai yi iya ƙoƙarinsa domin ya ga cewa an saki yarinyar. A yau Litinin ne al'ummar kasar Misira suka fara gudanar da zaben da ake kyautata zaton cewa zai bawa shugaban kasar Abdul Fattah el-Sisi damar ci gaba da mulki har na tsawon karin wasu shekaru hudu. Abokin hamayyar Sisi mutum guda ne tal, mai suna Musa Mustafa Musa, wanda a can baya mai cikakken goyon bayan Sisi ne kafin ya shiga siyasar. Kafin zaben na yau an kame da yawa daga cikin 'yan takarar, wasu kuma an tilasta musu janyewa. Jami'iyyun adawa sun yi kira ga mabiyansu kansu ƙauracewa zaben, wanda za a ɗauki kwanaki biyu ana yi sannan a jira sakamako, wanda ake sa ran zai fito a ranar 2 ga watan Afrilu. Kungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta lalata wata tashar bada wutar lantarki a arewacin Afghanistan, abin da ya jefa lardunan ƙasar har guda 5 ciki har da Kabul babban birnin ƙasar cikin duhu, a sanadin ɗaukewar wutar lantarkin da ake shigowa da ita daga ƙasashen waje. Wannan ta'addancin da ya faru kafin wayewar gari ya auku ne a lardin Baghlan, inda ya jefa wurare da dama cikin duhu, ciki har da babban birnin na Afghanistan. Mazauna da masana'antu a garin Kabul wanda ke da kusan mutane miliyan 5 sun fuskanci yawan ɗauke wuta a ranar Litinin, kuma sun yi amfani da injinan janareta domin samun wutar. Afghanistan dai tana shigo da kusan megawatt 300 na wutar lantarki daga ƙasashen Tajikistan da Uzbekistan masu makwabtaka da ita.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon ne daga jamhuriyar Kamaru, inda mutane akalla hudu suka mutu a bangaren Ingilishi yayin zaben 'yan majalisa. Awul Garba, gare ka.
An kammala gudanar da zaben Emilison da tawa na kasar jamhuriyar Kamaru, amma a bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar ta Kamaru sun gudanar da zaben cikin halin rashin tabbas na matsalar tsaro. Alhaji Abdulkarim dan birnin Baminda ne.
An yi dai a cikin matsuwa sosai don sojoji ne suka dauki councilors suka kai su wajen zabe. To, wannan zaben dama kun san ba zaben kowa da kowa bane, ba zaben duka jama'a bane, zaben councilori ne za su yi wanda za su saka su zama senator. To, an yi amma a cikin matsuwa sosai. Kuma a Baminda sai dai gwamnati ya saka ba yawo ba, ko mutanen coci ma ba su je ba jiya, ko Krista duk a cikin gida muka saura.
Ko an rasa wani rai?
A Baminda nan ba rasa rai ba, amma a kuma an rasa rai sosai.
Kamar kimanin mutane nawa ne suka mutu a can bangaren?
To, yanzu dai an ce hudu. Yanzu a nan kan taro fa babu, yanzu kuma a nan ma zuwa karfe tara a nan ba samu mutum a waje daren dare ma ka kama ka waje shi a kama ka ko ka biya su zakat dari ko akai ka yawun da ja kulle ka
amma ta bangaren masu amfani da harshen faransanci daya daga cikin kansilolin da suke kada ƙuri'un dan jami'ar mamlakin kasar RDP ko CPDM Alhaji Sangiru Muhammadu yayin bayani cewa su kan basu da wani matsala a yayin da suke gudanar da zaben nasu
to nagode da wannan tambaya da kai mini Awal Garba to ka san dai ainihi mu abinda mu zan iya faɗa maka ko ba ka ba wato kansilolin mu ainihin su dama ba sa da wani matsala da jam'iyyar su da jam'iyyar mu kenan mu dukan mu wato RDPC abinda zan ce maka kuma aikin da aka yi zaɓin da aka yi cikin tsanaki aka yi an yi shi kuma akan hanyar gaskiya
Alhaji Hussein Inusa shi ma dan takara ne a kujerar majalisar dattawa na kasar a jam'iyyar INDP ta ƴan hamayya wanda yake nan a bangaren jihar Littoral yace ya amince da zaɓin da aka gudanar
a zaɓe kan an gudanar da shi cikin adalci domin babu yadda za a yi ba ku da kansiloli ku ce za ku ci zaɓe mu yan adawa ai babu da kansiloli da yawa wa'yancan suna da kansiloli kusan 8,000 na abu mu muna da kusan 1,000 ne da wani abu ya za mu ci zaɓe
shugaban ƙungiyar farin hula kuma ɗaya daga cikin masu sanya idanu a zaɓen da aka gudanar Musta Musa Useni ga abin da ya ce a yayin da muke hira da shi
Sabilin zaman lafiya dai bisa ga wannan ka'ida za a ce alhamdulillah zaɓe ta wuce lamin lafiya ko da dai akwai korafe-korafe da mutane suke yi ganin cewa wato mutane da ba su dace ba suna guje-guje wajen samun wannan matsayin din a sakamakon haka ne muke ce a ƙasa ta demokratiya abin da yake da amfani shine a tabbatar an zartar da adalci cikin zaɓe kamar dai da duk yawancin ƙasashen Afirka suke da matsala na maganan zaɓe tsakanin wato rashin adalci ko kunce cuta da ake kasar Kamaru ma suna da wannan sai dai bana alhamdulillah an dan samu sauki parapor dai a bara ko kunce an samu sauki da abin ya wuce dai alhamdulillah
kansilolin kasar ta jamhuriyar Kamaru kundin tsarin mulkin kasar ya ba su hurumin zaben ƴan majalisa guda 70 kana shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya kundin tsarin mulkin ya ba shi izini ya nada ƴan majalisan dattawan guda 30 na kashin kansa a fadin kasar Muhammad Awal Garba Muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kun bari mu ƙetara zuwa Najeriya inda ƴan Boko Haram suka kai hari da daren ranar Asabar suka yi barin bam a garin Kwandiga na jihar Borno, amma Allah ya gyara. Wani ganawo ya yi bayani ma Haruna Dauda kamar haka.
Okay, sun shigo cikin garin Kwandiga?
Eh, ta fita fada ma ba, sun shigo bakin garin wallahi.
Kaman karfe nawa suka shiga?
A ranar 10:30 PM.
Yanzu kace har yanzu suna nan a cikin garin ne ko kuma ya ake ciki?
Ah, yanzu an fatattake su, yanzu ana kambin su.
Da me suka zo ne? Da motoci ne ko kuma da babura ne?
Ah, da kama ta cikin fadama ba suka zo.
O cikin fadama?
Kasa yamma da mu ba akwai kogin da yake a ralo ba.
Na'am.
To su kuma suna bayan kogin ne, to kogin ya bushe yanzu ta ci sun zo da suicide bombers ne suka tayar bombin don su tada hankalin mutane da suka fara harbiyar.
Okay, sun tada bomb din ne?
Sun tada bomb din a bakin garin ba.
Okay, mutane nawa ne suka tada bomb din?
Su biyu ne.
Oh, su biyu, amma ko wanda ya taba?
Ah, ba wanda ya taba, ba su ma samo target nasu ba suka tara.
Amma yanzu dai sojoji suna fitattakar su.
Suna yanzu haka akwai tankan da su Amurka suna abinanti suna shelin nasu.
Za suna yanzu? Yanzu wani hali kuke ciki a garin Kwandiga din?
A yanzu kowa yana cikin gida ba wani damuwa su yanzu haka. Suna ganin sun je an kawo abincin Save the Children wannan gobe za a fara bikin mutu kodon wannan ne suka kawo tankin.
Ke kan ganin kamar suna buƙatar abinci ne ko?
Duka haka na ɗauka. Domin yau da jiya da zuwa yau an kawo some trailers na shinkafa da sauran food items haka. Tomorrow morning Monday wannan za a fara.
Ya ba sun isa ga abincin ne ko kuwa?
A kai ba ta wani ba su ba su abin su shi ainihin gari ba baki bakin gari haka retailin na. Ba su motoci suna going round da wani sun bi su cikin fadaman suna ta shelin na.
To a gaida Haruna Dauda, yanzu kuma daga Najeriya bari mu ketara jamhuriyar Niger inda hukumomi suka rufe wani gidan radio da talabijin mai zaman kansa a Yamai. Ko me ya zafi? Silabar ma gare ka.
Wata hirar da aka yi kai tsaye a shirin labarai na yammacin jiya Lahadi da Maitre Larwana Abdulrahman, wani lauya mai zaman kansa da ke sahun jagororin kungiyoyi masu adawa da dokar harajin 2018, ita ce ta janyo wa gidan radio da talabijin labari hushin mahukunta. Inji Hima Garba, makaddashin manajan daraktan wannan tasha.
Jiya mun dauka Maitre Larwana aboka ne, kowa ya san shi, kuma dan society civil ne, ya zo ya galada mutane dokan da gwamnati ya dauka ba gaskiya ne ba. Da sun zo neman element da su da ma'aikatan labar ba su ji dadin su ba, tunda takarda da sun kawo takardan polisai ne, su ma suna jira takarda CSC sun jaye, amma ni nace a ba su tai lai ne, suna nemo da sun samu sai dai sun tai, bayan wannan ne sun zo sun ce an ce a nike kawai.
Tuni da shugabannin kungiyoyin kare hakkin yan jarida irin su Jallo Abubakar suka fara nuna damuwa akan irin wannan al'amari da yace babbar barazana ce ga yancin fadin albarkacin baki.
Tunda doka cewa ta yi idan an wallafa labari ma na ƙarya ko an yi zagi ko an yi shiri, wato wanda aka ma aka zarga shi zai je ya kai ƙara hukumar sadarwa wadda ake cewa CSA, wato ita ce ke da incin ta tuntubi wannan gidan radio ko na television ta tambaye shi yanda aka yi, kuma in ma akwai matakin da za ta ɗauka ita ke da incin ta dauke shi. Wanda suka zamanto su yi aiki da doka, su sa a yi aiki da doka kan gaskiya, suke makushe ta kullum don saboda aiki ne ake da son rai.
Ya zuwa yanzu hukumomi ba su bayyana dalilansu na rufe wannan tasha ba a hukunce, kamar yadda su kansu jami'an tsaro da ke gadin mashigar wannan kafa ke cewa daga sama aka ba su umarni. Dalili kenan da na tuntubi hukumar sadarwa ta CSA, wace daraktan watsa labaranta Musa Muhammad Murtala ya ce da ni.
Ga halin yanzu taron mambobi na CSC ake nan gai, wanda ake ce ma session ordinaire na kowane wata, to za su tattauna kan wannan zancen, idan suka kare kuma za su yi magana kan menene suka gani akan wannan lamari da kuma ya ne ya kamata yi.
Gidan radio da television labari da ke mallakar jami'in fafutukar kare hakkin dan adam Ali Idrisa na daga cikin tashoshin da hukumomin jamhuriyar Nijar ke zargi da kasancewa masu ra'ayin yan adawa, saboda yadda tashar ke ba yan kasar damar caccakar manufofin gwamnatin Isu Muhammadu, wanda yake shugabanninta na cewa kare demokradiyya ne yasa suka zabi wannan akida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuwa gaida Suleiman, yanzu kuma bari mu dan zaku a gefe Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi, a lokacin da ya kawo ziyarar aiki a nan ƙasar Amurka, inda muka tattauna da shi akan abubuwa da suka shafi jin daɗi da walwalar ɗalibai a makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Dakta, kasancewar wannan matsayi da kake kai in aka yi maganar registrar, an san shi ke da haƙƙi wanda ya shafi registration na ɗalibai a jami'o'i, sannan kuma za a yi maganar wani ɓangare na kuɗaɗen makaranta da ɗalibai sukan biya. Idan muka yi la'akari da yanda tsarin registration yake na jami'o'i, musamman idan ɗalibai za su yi registration, wannan haƙƙi ne da ya rataya akan ofishin ɗinka wanda za a fitar da tsarirrika da ya kamata a bi domin a yi ma ɗalibai tsari mai sauki da nagarta wajen registration. Da dama kuma muna ci gaba da fuskantar matsalolin registration musamman wannan sabon tsari da aka kawo a jami'o'in Najeriya na yin registration a yanar gizo. Ya wannan tsarin yake sannan kuma ta ya kuke ganin ya kamata a bi don a sauƙaƙa ma ɗalibai wannan tsarin?
Alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, registrar jami'a shine yake kula da hanyoyi na wato ɗaukan ɗalibai da hanyoyi na ɗaukan ma'aikatan jami'o'i ɗin ma. Kamar tambayar da kai na maganan yadda za a sauƙaƙa wa ɗalibai registration, wanda yake faruwa a jami'o'inmu, dukkan jami'o'in Najeriya yanzu sun shiga yanayin yadda ake registration ma ɗalibai ta hanyar ni yanar gizo. Amma matsalolin da suke dan faruwa a nan wani lokaci shi abin yanar gizo din bai da ƙarfi. Wani lokaci mutane da yawa in sun zo a lokaci guda za su yi registration ƙarfi sosai, yasa misali idan ka ce registration din yara su gama shi a lokaci kaza. Saboda yanayin farkon abin, wato duk abin da aka fara shi da farko yana dan samun wani abin da Bature yake cewa waiting problem. Duk abin da ka fara shi da farko kafin ka zama gwani a ciki sai ka dan samu wannan. Amma fiskantar haka din yasa yawanci daga cikin jami'o'i din suka dauki matakin kan da garki, ta inda suke ba da dama ma ɗaliban suna zaune a gida ma su yi wannan rijista din.
A bangare ɗaya kuma akan duba wannan bangare da ya shafi ainihin jarabawar ɗalibai da yanda kuma kundin aji bayanan ɗalibai da kuma ainihin sakamakon jarabawa ko ta farko ko ta tsakiya ko ta ƙarshe. Da dama akan samu matsaloli, za a ga cewar a jami'o'in Najeriya akan bayyanar da sakamakon ɗalibai ko kuma wasu sukan saci bayanan ɗalibai a jami'o'i. Wannan ba wata matsala ce wadda ta zama ruwan dare a jami'o'in Najeriya ba?
A gaskiyar magana wannan babban matsala ne wanda yake damun dukkan jami'o'in Najeriya. Wannan wani lokaci kuma ya danganta ga hali ne. Wasu duk yadda kai in har wanda wato yayi maka wannan program din yana da wani sani akai, zai nemi ya saje ta yadda zai saci bayani domin wasu don su samu irin wannan takarda da kake bukata na jarabawa din, za su iya yin abin da wato baka tsammani ta fiskan kashe kuɗi, su bayar da kuɗin mu mutumin da zai sato musu wannan bayani din. Kamar mutumin da yayi wani program zai iya samu ya je ya gutsura ma wani don ya sayar mishi. Akwai kuma ma'aikatan jami'o'i, wasu daga cikin ma'aikatan jami'o'i, wasu ba tagari daga cikin su, za su iya ba da dama ko su yi amfani da wannan dama wajen sayar da wannan bayani ko kuma su fitar da wannan bayani don wani ya samu wani takarda ba ta hanyar da ta dace.
To wane tsari kuke da shi don ganin an magance wannan matsala ta kamar su ma'aikata da suke aiki a sashen kwamfuta na bangare naka, a magance wannan zuwa da suke yi waɗansu ƙananan ma'aikata sukan shiga kwamfuta su canza sakamakon ɗalibi, madadin ɗalibi kila bai ci jarabawa ba, su je su ƙara mishi don a samu ya bar jami'a ko wani abu makamancin haka. Ta ya kuke ƙoƙarin magance wannan matsalar?
Batun gaskiya, wato jami'o'i da yawa duka a Najeriya suna ƙoƙari ta wannan fuska, ta hanyar da cewa na farko sun tottoshe duk hanyoyi da waɗannan suke bi, don yanzu duk wani wanda ya yi wani abu yau gobe za ka gane ta wani hanya ya je. So irin wannan hanyoyin da in ka gane shi ma'aikacin da ka gane haka, dama akwai wani abin da ake cewa normal routine posting, wato mutanen ana yawanci ba a barin mutumin da yake aiki a wuri guda yayi sama da wata shida ko shekara ɗaya a wuri. In ka bar shi haka zai daɗe har zai gane ya zama shi kaɗai ya samu. Amma ana yawan jujjuya su, wannan ma yana daga cikin hanyoyin da jami'o'i suke bi don rage irin wannan wato balakala da waɗannan mutane suke. Kuma jami'o'i tana da dokoki, haka nan shi harkan kwamfutan shi kansa yana da wasu matakan da ake ɗauka. Yanzu kamar misali an ajiye bayani, duk wanda ya shigo ya taɓa za ka gane waye ya shigo ya yi wannan abu. Wato kwamfuta ɗin yana da wani, ana masa wani tsari wanda yake idan mutum ya shigo ya sa wani abu, wani abin da ake yi na kariya, idan wani ya shigo ya taɓa za ka gane wane ne ya zo ya taɓa. Don haka in ka gane shi sai ka kama shi, kuma sai a horar da shi domin ya zamana in ya gani ya zama masa darasi.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu Dr. Ahmad Garba Hassan, rajistara a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga sakonnin da ku masu saurare kuka aika mana.
Sakon farko ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. A yau mun rubuto muku wasiƙar mu ce dangane da kalaman tsohon ministan harkokin tsaro na Najeriya, General Yakubu Danjuma mai ritaya, inda ya zargi rundunar sojojin Najeriya da goyon bayan fulanin makiyaya a rikicin tsakanin manoma da makiyaya a jihar Taraba. A gaskiya irin wannan kalaman a matsayinsa na dattijo kuma tsohon jami'in tsaro a Najeriya san bai dace ba. Sako daga Yakubu Abdullahi Dambam da Bala Muhammad Dambam da Alhaji Mustapha Dambam. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, a yau ina son ku bani dama domin in kira ga fadar shugaban kasa da ta yi taka tsuntsun da shirin da take yi na daukan lauyoyi da za su hukunta waɗanda ake zargi da sace kuɗin talakawan Najeriya gudun kada a yi kitso da kwarkwata. Sako daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. Sako na gaba yace hakika kalaman da TY Danjuma yayi akan kiran da yayi wa kabilun Benue da Taraba da su dauki makamai domin kare kawunan su samsam wannan bai dace ba. Ya kamata tsohon general ya sani da kare kawunan ake yi da tuni kasar bata kawo yanzu ba. Sako daga Hafizu Balaraba Gusau. Sai kuma sako na gaba yace hakikanin gaskiyar magana mu talakawan Najeriya muna bukatar gani a kasa akan tattalin arzikin kasar mu da aka ce ya farfado. Sako daga Hajiya ga ba maman Gusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'ara Yaldu. Sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kalaman da ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad yayi na cewa gwamnati na tattaunawa da kungiyar Boko Haram domin tsagaita wuta abun farin ciki ne matuka. Fatan mu Allah ya sa hakan ta cimma ruwa. Sako daga Isa Lawan Girgir jihar Yobe. Sai kuma sako na karshe yace assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Gurfanar da shugaban ƴan arewa da kotu za ta yi a yau Litinin, muna fata za ta yi gaskiya da gaskiya wajen yanke masa hukunci kan daidai laifin da ya aikata. Sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Maskandare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare.
To mun zo ga shirmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a taƙaice.
Ma'aikatar ayyukan gaggawar Rasha ta faɗa cewa wata gagarumar gobara da ta tashi a cikin wata kasuwar zamani mai shaguna da ke birnin Kemerov na yankin Siberia ta yi sanadiyar mutuwar mutane 64. Kungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta lalata wata tashar bada wutar lantarki a arewacin Afghanistan, abin da ya jefa lardunan ƙasar har guda biyar ciki har da Kabul, babban birnin ƙasar, cikin duhu a sanadin ɗaukewar wutar. Fiye da 'yan mata 100 da kungiyar ta'addar Boko Haram ta sako a Najeriya sun koma wajen iyayensu. Kungiyar ta sace 'yan matan ne daga ƙauyen Dabci a watan Fabrairu da ta gabata, bayan da aka sako su a ranar Laraba, da kuma wata gajeruwar haduwar gaggawa mai cike da ban tausayi da suka yi da iyayensu. 'Yan makarantar sun kwashe kwanaki uku a babban birnin ƙasar, wato Abuja, inda suka gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A yau Litinin ne al'ummar ƙasar Misira suka fara gudanar da zaben da ake kyautata zaton cewa zai bawa shugaban ƙasar Abdul Fattah el-Sisi damar ci gaba da mulki har na tsawon ƙarin wasu shekaru huɗun.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat Bello ɗan mai soro da takarar tona labaran duniya da Julie Lathis Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare, lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan cece ku can da wasu magabata ke yi game da batun tsaro. Sai Allah ya kai mu.